يا الله بهدى الله لكي نرقى مروتك تهت بيبا قول ما تنبيا نكدا
Da wiki policy an samar da kudi ta naira miliyan kaza kaza sun ce wai za a rinka ba mutane kudade sai kar su wai su ake samun kudaden ne ma
ba wata gwamnati a duniya da za ta ce wai ta kyale kudin ta kawai ya samu kansa din shi ba ai
to mu kuma ta a cikin gida mun ma rasa kwata kwata ina kasan nan ta dosa muna cikin halin da fa mun kusan mu ma fa mu ce za mu fito mu yajin aiki na
masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba Alhaji Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya kafin mu sallama da bakin da muka gayyata da rufin nazarin tasirin yajin aikin kungiyoyin kwadago a Najeriya da kuma yadda tsare-tsaren gwamnati ke shafar al'umma yau bakin namu da suka hada da Comrade Ibrahim Mamud tsohon mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan jinya na ƙasa a Najeriya da magidanci Malam Yahaya Shu'aibu Ungogo sai kuma uwar gida kuma Effa Fatika Barista Amina Umar sun bayyana raunin matakan da gwamnati ke dauka na inganta rayuwar al'umma da zaburar da tattalin arzikin kasar ga jagoran tattaunawa Mamud Ibrahim Kuri da tawagar tasa
tun da suka yi suke policy an samar da kudi kaza naira miliyan kaza kaza sai kar su ma sun ce wai za a rinka ba mutane kudade sai kar su wai su ake samun kudaden ne ma
ni dai a cikin kasar mu ne kira dan aka ta uba abu a shi dan an san samu
wai ke samu
ne kirku na subsidy na covid 19 na wai
na fiki yanzu ai da yan bitcoin suka samu kudi duk garin da kowa duk Kano duk jihar duk Najeriya kowa sun ci wani abu bitcoin to yanzu ai bitcoin ta gwamnati tariya ta ci an ce akwai jihar da da kaza da tsire da gurasa a daji a wannan ranar sai da suka kare amma duk kudin da gwamnatin tarayya take bayarwa ba abin da ya tasiri a cikin kasuwanni
ta yau matasa ne waɗannan suka samu kuɗi ba magidanta ba kai kuma magidanci ne
a to a duk ne ai
barsa yanzu me kuke sa ran gani daga wannan tattaunawa ta ƴan kwadago misali
sala duk wata mai kula da iyalinta abinda take so ta gani a rayuwar nan ta samu sassauci yanzu mu muna cikin wata irin rayuwa ta tsoro da al'ajabi nema nake gidajen mazajen me zane mana kamar wani sansani na dodanni saboda tsoro kake ne gida zai shigo da me zai shigo tsoro kake ƴaƴan gida su shigo da me za su shigo
sun je makaranta sun dawo
man da za a dafa abinci yanzu maganar da ake masa kwanan wake ana maganar kusan naira 2000 kwano daya to yanzu ya ilahi ita mata gidan nan daman kullun kusan mu a Najeriya ko a Afrika daman tuni lokaci ya wuce da wai matar gida za a bata komai ya ishe ta abinda aka baki ki cika ki to yanzu gashi wanda zaki cika ma babu wanda za a bakin ma babu to mu yaya za mu gane yaya zani da ƴaƴan mu abinda bana son nayi magana a matsayina na ma'aikaci ko na ko a matsayina na lauya amma idan ka duba zaka ga duk wata mata a Najeriya tana cikin halin kunci da musifa da bala'i idan ka je gidajen yaren nan namu ƴaƴan mu ne a ciki idan ka je asibitoci emergency ana fadan daba ƴaƴan mu ne a ciki idan ka je kotuna da ake da su mafi yawan cases din da ake a kananan kotuna da inda nan ne suka fi karɓar shari'un mata ne a ciki tana kuka na neman kuɗin ciyarwa neman kuɗin makaranta neman a bata rainin ƴaƴanta idan ka zo asibiti inda nan ne in mutum ma yana da imani zai tausaya wa dukkanin wata macen iyali ta je asibiti tun ƙarfe 6 ana idar da sallar asuba ta bulayi ba ta ga likita ba ta ga likita ta kasa siyan magani banda wannan ta je asibiti ga yaro a baya ga yaro a hannu mun je asibiti mace ta dauki ciki tana tsakanin mutuwa da rayuwa ko za ta mutu ta bar dan ko dan ya mutu ya batta ko za ta samu ma likita to mu fa mata a cikin gida mun ma rasa kwata kwata ina kasan nan ta dosa shi yasa duk abinda aka zo mana da shi ba ma ganewa kuma ba ma fahimta muna cikin halin da fa mun kusan mu ma fa mu ce zamu fito mu yajin aiki nan amma ban san wani iri zani ba ma sai ina zamu
fara saboda mazan za ku yajin aiki
ko wani sani a'a to mu ma ko a gidajen auren mu mu ce mun yajin aiki ya ya zani mu tafiyar da gidan ƴaƴan mu suna freezing a kulle mun je asibiti ba likita ba asibiti ba magani mun je kotu babu kotu to ina mace za ta shiga ni yaya ta fikar da gida zo mana
comrade wai kamar yadda muka yi bayanin nan ya ga yajin aiki da kuke yi din tunda yanzu ana tattaunawa ga tarin matsaloli me ya kamata ta kila ɗan Najeriya su yi koda bayan wannan tattaunawa da za a sami wata kila bakin zara domin kamar yadda barisa suke taɓa cewa a baya an yi shi ma kuma malam Aisha Ibn Guguwa ya ce a baya an yi kai ma kuma watakila sannan kuna riƙe da ragama sun yi wannan zanga-zanga ko kuma yajin aikin nan da sauransu to amma dai har yanzu kamar kwalliya ba ta kai ga biyan kuɗin sabulu ba duka har yanzu dai ana bin bashin ita kwalliya ɗin idan aka ƙarƙare wannan tattaunawa aka cimma matsaya akan albashi da watakila ɗan sarki kuɗin lantarki na dama wasu suna samun aiki lantarki ma ba kowa ma ke samu ba ya kake ganin watakila wata hanya za a bi ta yiwu tsakanin ku ƴan leba da mutanen gari da kuke tasu kuke wakilta a samu wata alƙibla guda ɗaya da za a cin karo gwamnati
leba fa organized leba take wa aiki ka ji ko amma a cikin yin aikin da take buƙatun mutane suke shigowa okay saboda haka yanzu abin da ya kamata a yi kuma duk gwamnatin da ta tattuniya ba wata gwamnati a duniya da za ta ce wai ta ƙyale kuɗinta kawai ya samo kansa ƴanci ba a yi ko America inda jari hujjanci yake da roots tana kare dalarta tana siyan ma kayan manoma ta zai ta zuba a ruwa saboda kada su su yi asara to kai ka zo kaga kayi abu wanda ƴan ƙasar ka suna kuka kullum ka janyo musiba
kamar tana subsidy kake so kace
obviously subsidy mana duk duniya ba inda ba mun gani ba lokacin Obama insurance company ma ya ba kuɗi ya ba General Motors kuɗi ya ba waye kuɗi to bail them out kuma jari hujja ba suke yi su amma kuma suna gaya muku ku ƴan Afirka dole ku karɓi daftarin ɗin jari hujjanci yadda yake ba ruwan gwamnati da tattalin arziki an taɓa yin haka a duniya ai tunda ka gwada ka gani wannan abu musiba yake janyowa kuma ka ce kullum kana cewa kana gane mutane suna shan wahala ku daina mana wannan maganar subsidy na mai ku dawo da shi in an dawo in kuɗin sun daɗu sun hau kan Najeriya uwan mutunci ba kowa da kowa ba ce ai ba kuɗin ka bane personal money ɗinka kuɗin kasa ne kuma duk takamaka in kana son a ce ka ci gaba mutanen ka sun ci gaba shine kasar ka ta ci gaba
kamar watakila kana cewa ya kamata a ce leba sun shigar ko kuma nan gaba suna da ya kamata sun tunkari ma batun cewa ai la'akari da kasashe ma da suke da yin subsidy
tallafi a dare shi ba kullun leba zancen ta kenan ita kullun leba ya za a yi mutane su ji daɗi take ya za a yi mutane su ji daɗi ya za a yi mutane su ji
daɗi
saboda haka ina zuwa wannan maganan ainihin subsidy ai kaga yana ɗaya daga cikin a ɗan lokacin nan wanda ya janyo mana wannan musiba kuɗin mai ya tashi daga naira 170 ya koma 900 ya komai ba zai tashi ba ya za a yi mutane su ji daɗi ya abubuwa ba za su zama inda suke ba to dole gwamnati sai ta yi la'akari da wannan kuma ta daina jin waɗansu kuge da kiɗe-kiɗe na waɗansu ƙasashen duniya dole Najeriya ta dawo ta kiyaye dalarta ta kiyaye kuɗinta dole Najeriya sai ta kiyaye kuɗinta da kanta sai ta yi mata alfarma ta yi protecting nairarta in ba haka ba ta ce za ta ƙyale ta in duniya lalata ta za su
yi. Kuma za mu ja labule kan wannan batu sai mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga bakin namu comrade Ibrahim Mahmud tsohon mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan jinya na ƙasa a Najeriya. Da magidanci Malam Yahaya Shu'aibu Ungugo da kuma uwar gida kuma ƴar fafatuka barista Amina Umar sai jagoran tattaunawa Mahmud Ibrahim Kwari da Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba yin muke.